Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 18 ga watan Janairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi kasashen Turai yau Laraba da su kula kar kasar Rasha ta yi musu katsalandan a harkokin zaben su. Wani harin da jirgin yakin Najeriya ya kai ta sama ya halaka mutane fiye da 50 jiya Talata. Sannan wani mai magana da yawun fadar White House ya ce ya rige ga wato gwamnatin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ta zabi amincewa da bangaren leken asirin tsaron kasa ta Amurka ko kuma kasar Rasha.
A shirin namu na yanzu za ku ji sharhin da wani mai fashin baki yayi akan matsalolin da suke gani ke shafar farfadowar tattalin arzikin Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto akan wasu daga cikin alƙawuran da shugaba Obama mai barin gado ya iya cikawa tun daga lokacin da ya kama aiki a matsayin shugaban ƙasa. Muna kuma dauke da rahoton akan wani taro da kungiyar kasashen yankin Sahel da Sahara suka yi akan batun tsaro da sauran wasu batutuwa. Bayan haka kuma za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi kasashen Turai yau Laraba da su kula kar kasar Rasha ta yi musu katsalandan a harkokin zaben su, kamar yadda a cewar hukumomin leken asirin Amurka suka yi imani cewa Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka na watan Nuwamba wanda ya yi sanadin nasarar Donald Trump. Yayin da kasashe da dama a Turai ke shirin gudanar da zabe a wannan shekarar, ya kamata mu yi shirin sake fuskantar yunkurin Rasha na yin katsalandan a cikin harkokin demokradiyya. Hakan zai faru, ina tabbatar muku, a cewar Biden a jawabinsa na ƙarshe a Davos, Switzerland. Ya ci gaba da zargin Rasha da ƙoƙarin ruguza abin da ya kira manufofin masu ra'ayin sassauci a duniya don a koma yanayin baya lokacin da ƙasashe masu ƙarfi ke juya sauran ƙasashen duniya yadda suka ga dama. Baya ga auna jam'iyyar demokrat da ya ce ta yi, Biden ya kuma yi nuni da takallar makwabtanta da Rasha ke yi, ciki har da take-takenta a Ukraine da kuma amfani da albarkatun makamashi a matsayin abin tankwasa wasu ƙasashe. Rasha dai ta yi watsi da zargin hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta Amurka na cewa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka da zumar taimakon Trump. Biden ya kuma bayar da tabbaci ga kasashen da ke cikin kungiyar kawance ta NATO cewa Amurka za ta ci gaba da bayar da himma wajen raya kungiyar yayin yakin neman zabe. Trump ya ce yayin NATO fa ya wuce, sannan ya ce Amurka ba za ta rinka kare duk wata kasar NATO da bata sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ba.
Wani harin da jirgin yakin Najeriya ya kai ta sama ya halaka mutane fiye da 50 jiya Talata, al'amarin da jami'ai ke bayyanawa da harin bom na kuskure a lokacin da ake kokarin auna 'yan Boko Haram. Da farko rundunar sojan ta ce harin ya shafi wani sansanin 'yan gudun hijira ne da ke ƙauyen Ran, inda waɗanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su ke fakewa. To amma mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Femi Adesina ya gaya ma muryar Amurka cewa harin ya rutsa da sashen da farar hular suke ne. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin taimaka ma waɗanda abin ya rutsa da su a wani bayani da ya yi ta shafinsa na Twitter. Cikin bakin ciki na samu labarin cewa sojojin sama waɗanda ke ƙoƙarin kakkaɓe mayakan Boko Haram sun jefa bom kan farar hula a garin Ran a bisa kuskure a cewarsa.
To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
<tod->
Wani mai magana da yawun fadar White House ya ce ya rage ma gwamnatin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ta zaɓi amincewa da ɓangaren leƙen asirin tsaron ƙasa na Amurka ko kuma ƙasar Rasha da WikiLeaks. Josh Anis na amsa tambaya ne kan zargin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi cewa gwamnatin shugaba Barack Obama na yin maƙarƙashiya ga Trump ta wajen yaɗa labaran ƙarya. Putin ya ce yaɗa wani labarin abun fallasa wanda ba a san tushensa ba da aka yi makon jiya wanda ke kunshe da zarge-zargen taɓargaza game da Trump wani ɓangare ne na yunkurin abin da ya kira yin zagon ƙasa ga halaccin shugaba mai jiran gado duk kuwa da cin zaɓen shugaban ƙasa da ya yi ƙiri-ƙiri. Putin ya bayyana wani zargin da aka yi cikin kundin taɓargazar cewa Trump ya yi lalata da karuwai a wani otal na birnin Moscow a shekara ta 2013 da cewa zargin ƙazafi ne kawai. Putin ya ƙara da cewa waɗanda suka tsara ƙazafin sun ma fi karuwan lalacewa. Sannan ya jefa ayar tambaya kan yadda za a yi Trump a ta bakinsa ya buƙaci karuwai, bayan kuwa ya yi ta harka da mata mafiya kyau a duniya.
Shugaban China Xi Jinping ya yi kashedi ga gwamnatoci game da illar jayayya a fannin cinikayya a yayin da yake jawabi a wani taro akan tattalin arzikin duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland a jiya Talata. Kare cinikayya a gida tamkar rufe kai ne a ɗaki mai duhu, ta haka ana iya kare kai daga iska da ruwa. To amma ta hakan kuma ana iya rasa haske da iskar shaka, a cewarsa a jawabin, wanda ga dukkan alamu da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yake yi, ganin ya sha alwashin saka harajin kashi 45 kan kayayyakin da China ke shigowa da su Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ƙasar Najeriya ke ci gaba da ɗaukar matakan farfaɗo da tattalin arziki da kuma yaƙi da talauci da rashin aikin yi, wasu ƙwararru sun yi bita da sharhi akan irin matsalolin da suke ganin cewa su suka hana Najeriya ci gaba ta fannin farfaɗo da tattalin arzikinta. Ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Suna ganin cewa farashin kuɗaɗen waje da aka samu tsakanin 4-5 daban-daban shine irinsa na farko a duk duniya da Najeriya take amfani da shi, saɓanin a ce akwai farashi ɗaya na kuɗaɗen ƙasar waje da ƙasar za ta yi amfani da shi domin tada komada na tattalin arziki. Daya da cikin wannan ƙwararrun da suka yi wannan bita da sharhi shine Malam Ahmed Yusuf, tsohon babban darakta a bankin Unity Bank da ke Najeriya kuma mai sharhi akan al'amura na tattalin arziki. Ya ce babu shakka wannan bambance-bambance na mataki hudu na farashin kudaden ƙetare da Najeriya ke amfani da shi shine ginshikin gadon baya da ya sa Najeriya ta kasa fita daga ƙangi na matsalolin tattalin arziki.
Gwamnati tana son ta tallafa wa mutane game da cinikayyarsu akan harkar kudaden waje. Ta haka zamana sun ƙirƙiro farasai bambance-bambance na farashin kuɗin da mutane ke sayan kuɗin ƙasashen waje. Ka kamar yanzu akwai bambancin farashin da bankuna ke cinikayya hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje da junansu. Akwai farashin da ita babban take ba bankuna kuɗi, take kuma ba masu buƙatar kuɗin ƙasashen waje don su shigo da kaya kuɗi. Akwai farashin da idan 'yan burodicin sun samu su kuma su sayar. Sannan akwai na bayan fage. Kuma akwai farashin da ake ba masu mai, wani masu shigo da mai. Duk sai da zama ne abun babu kari, don babu tabbas yadda za a baka da tabbas cewa idan ka ba mutum tallafi ta wannan hanya ba zai zagayo ya yi duku ba ya wani munamuna ya samu kuɗin da zai zaki zagayo da shi ya shigar da shi ta hanya ba. Ɗan kasuwa duk burin sa a kowane lokaci shi ne samu ya yi samu riba. Na biyu, idan ka dubi wurin da cin zuwa da suke da su a ƙasa nan bai kamata a ce suna riba kan kuɗin da ake ba su sayar ba. Da 'yan kamishoni bai kamata a ce suna tallar kuɗin ba, a'a su hanyoyi ne aka buɗe don masu ƙananan hannaye su yi amfani da su samu kuɗi ƙanana 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 amma ba miliyoyin daloli ba. Amma yanzu kaga sai su suka samu miliyoyin daloli sai da miliyoyin daloli da riba. Maimakon su sarrafa wa ɗan kasuwa kuɗin don su samu sannan su suka fi commission. A'a sai dai kuma su yi riba sannan kuma suka fi commission. Shi ya sa farashin ma yake ƙara tabarbarewa kowane lokaci.
To Ahmadu, za a iya cewa duk wannan dai matsala ce ta maganar cin hanci da rashawa da neman buɗa ma waɗansu hanyoyi domin su samu kuɗi na fitar hankali cikin ɗan ƙaramin lokaci. Shi ya sa aka samu irin wannan mataki na farashin kuɗaɗen waje na Najeriya, wanda ana cewar a duk duniya babu inda ake samun bambance-bambance na farashin kuɗin waje kamar cikin Najeriya da ake gani a yanzu.
Haka yanzu ya zama kila ba haka bane niyyar gwamnati, amma haka yanzu ya zama tushen niyyar gwamnati shine tallafa, amma abun yanzu ya lalace. Kuma yanzu su mutanen da suke cin ribar wannan abun sun yi kuɗi, sun yi ƙarfi, sun shiga siyasa. Yanzu da ka fara magana an gaya maka ihun da zaka ji an yi maka ba kaɗan ba ne.
Malam Ahmed Yusuf kenan, ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon darakta na bankin Unity, a tattauna da na yi da shi a Abuja. Yanzu ‘yan ƙasa sun sa ido su ga irin matakan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai ɗauka domin rawarin wannan matsalar da aka daɗe ana cece-kuce a kanta ba tare da an ga wani mataki a zahiri da yake ɗauka wurin kawowa ƙarshen farashi huɗu ko biyar da Najeriya ke amfani da shi wurin ciniki na kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. A jibi Juma'a ne dai shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai karbi ragamar shugabancin ƙasa daga hannun shugaba Barack Obama. Yau wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya duba wasu daga cikin alƙawuran yaƙin neman zaɓe da shugaba Obama ya iya cikawa da kuma darasan da 'yan Afirka za su iya koya. Yanzu dai ga Mahmud Ibrahim Kwari.
Today we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.
Shugaba Barack Obama kenan yake jawabin ƙarfafa gwiwa ga Amurkawa wajen tunkara ƙalubalen da ke gaba a ranar Talata 20 ga watan Janairun shekara ta 2009 bayan rantsuwar kama aiki.
The state of our economy calls for action, bold and swift, and we will act. All this we can do, all this we will do.
Batun tare kuma da tattalin arziki ta hanyar samar da ayyuka da kyautata ilimi da kimiyya da fasaha da kuma kiwon lafiya mai inganci na daga cikin abubuwa da shugaban ya nanata alƙawarinsa a kansu lokacin yaƙin neman zaɓe. Farfesa Kamil Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya a Jami'ar Bayero Kano, ya yi tsokaci dangane da rawar da gwamnatin Obama ta taka game da alƙawari ta fuskar tsaro a duniya.
Tashe-tashen hankali da rigingimu ba raguwa suka yi ba, amma dai daman shi ma yana cikin campaign ɗin da yi cewa idan ya ci zai rage sojojin Amerika da suke a waje. Duk da dai bai rage su gaba ɗaya bayan da aka zato, amma dai ya yi ƙoƙari ya rago ɗin. Sannan kuma batun Guantanamo wannan shi ma ai har yanzu da akwai saura, amma dai ya yi ƙoƙari ya rarrage irin wannan. To gaskiya wannan ya taimaka mishi ta fuska da yawa. Na farko dai ya taimaka shi kansu tattalin arzikin Amerika ɗin, saboda irin kuɗaɗen da take sawa a ciki wajen yin wannan tsaye da sojoji a waje. Sannan na biyu ya ƙara mishi tagomashi a wajen mutane a cikin gida.
Shi kuwa Malam Aminu Buba, babban jami'in shirin wanzar da zaman lafiya na hukumar DFID mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya, ya ce Najeriya ba ta samu wani tallafin tsaro ba na azo a gani daga gwamnatin Amurka cikin shekaru takwas a baya, amma akwai dalili.
Idan muka duba shekarun da shi Obama ya ɗiba, za a gane akan cewa mun samu shugabanni kusan guda uku a Najeriya. Mu ne Najeriya ba mu ba su shi dama da ya kamata su yi rawan da za su yi su taimaka mana akan shi su matsalolin tsaro da muke da shi a Najeriya. Kowane lokaci idan wata ƙasa tana so ta taimake kowane ƙasa ne, tana la'akari da yadda gwamnatin ƙasar nan ta karɓe ta akan tunkaran wannan damuwan. Amma duk da haka idan muka duba lokacin shugaba Buhari tun lokacin da ya shigo mulki, za mu fahimci akan cewa ta ɗan ƙara support ɗinta zuwa ga Najeriya.
Sai dai Farfesa Kamil Sani Fage ya ce akwai salon da ya kamata hukumomin Afirka su runguma wajen tinkarar aikan tarzoma irin na Boko Haram da Al-Shabaab da kuma Ansaru.
Yawanci wa'annan tashi-tashin hankali duk da ba wai za a janye a kiyakar su bane a kikkan tinkarar su gaba gadi, amma za a yi amfani da hanyar diplomasiya da siyasa. Yawanci idan ana yaƙi rigima kowanne ne ma za ka ga ƙarshen shi dai an warware shi ne ta fuskar diplomasiya da siyasa.
Masanin kimiyyar da diplomasiya ya ce ko da yake ƙudurin shugaba Obama na taƙaita bindiga a hannun Amurkawa ya gaza samun nasara a zauren majalisar dokokin ƙasar, amma shugaban mai barin gado ya yi nasarar tabbatar da kyakkyawar alaƙar aiki tsakanin Fadar White House da Majalisar Dokokin Amurka. Duk wanda cewa a wa'adinsa na ƙarshe jam'iyyarsa ta Democrat ta rasa rinjaye a zauren majalisar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Kasashen yankin Sahel da Sahara mambobin kungiyar Sansad na gudanar da wani taro a birnin Yamai na can jamhuriyar Niger din domin tattaunawa akan matsalolin tsaro da batun kwararar ƴanci rani zuwa nahiyar Turai a wannan lokacin da safaran makamai da miyagun ƙwayoyi ke ƙara rura wutar rikicin ta'addanci. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya turo mana da wannan rahoton.
Yankin Sahel da Sahara wanne ya kumshi kasashe kimanin 24 yayi fama a shekarun baya-bayan nan da dimbin matsalolin da suka hada da fataucin makamai da miyagun ƙwayoyi da aika-aikar ƴan ta'adda da safarar mutane da sace wasu domin neman kuɗin fansa da dai dukkan wasu haramtattun ayyukan ƴan takife, kwatankwacin halin da Mali da Najeriya da Libya da makwabtansu suka shiga. Saboda haka tawagogin ministocin cikin gidan ƙasashe mambobin ƙungiyar Sensad ke fatan mai da hankali akan waɗannan batutuwa domin bullo da wasu sabbin dabarun magance waɗannan matsaloli, kamar yadda sakatare janar na ƙungiyar Sensad Ibrahim Sani Abani ya faɗa.
J'en appelle à tous les états membres de la Sensad à poursuivre les concertations à tous les niveaux afin d'éradiquer toutes les menaces à la paix et à la sécurité dans l'espace sahélo-saharien.
Kwararru sun bayyana cewa talauci da rashin aikin yi da rashin adalcin wasu shugabanni su ne masababin kwararar Afrikawa zuwa ƙasashen Turai, inda aka kiyasta akalla mutane 10,000 da suka mutu a kokarinsu na ratsa kogin Mediterranean da hamadar Sahara tsakanin 2014 zuwa 2016. Irin waɗannan matsaloli kan zama silar tsundumar wasu cikin ayyukan ta'addanci. Saboda haka taron na birnin Yamai zai zurfafa bincike domin samo hanyoyin warware wannan matsala, inji ministan cikin gidan jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed.
Le trafic des migrants est intimement lié au trafic des armes qui alimente les guerres prévalant dans notre espace ainsi qu'au trafic de drogue si dangereux pour notre sécurité.
Sakataren dindindin na kungiyar kasashen tafkin Chadi injiniya Imrana Sanusi ya mana karin haske a game da hanyoyin da kasashen Sensad ke shirin bi domin shawo kan matsalar tsaro da batun kwararar bakin haure.
Daya daga cikin abubuwan da ake tattauna akai shine ya za a yi a wayi wa kasashen mukaimi dan su tado da ayyuka wanda za su sama ma matasanmu abin yi, su rage musu rashin aikin yi da kuma fatara, don kuma mu nuna musu cewa tafiya kasashen Turai ba shi ne amsa ba. Amsa tana nan a gida, amma sai an tsamo musu abin da za su yi amfani da shi don su kyautata rayuwarsu. Mafi yawan mutane da suke tafkin Chadi, bangaren Difa, bangaren Borno a Nigeria da bangaren Chadi, aikin da sana'ar da suke ta kamun kifi da kiwo ta ragu. Saboda haka wasu daga cikinsu suna barin wannan wurare su tafi inda za su samu alheri. Amma matsalar Boko Haram ta sa suna yadda su bi ragowar da suke tafiya a kasashen Turai. Amma namun mutanen ba su da yawa akan mutanen Mali da Niger, Sudan da Libya wanda suke tafiya a kasashen Turai saboda matsalan yaƙi, misali a Libya. Amma mu yawancin namu matsalan canjin yanayi ne da kuma ɗan kaɗan daga cikin matsalolin da suka shafi shugabanci a ƙasashenmu.
Bincike ya yi nuni da cewa kashi 57 daga cikin 100 na arzikin zinariya a duniya suna ƙarƙashin ƙasar nafiyar Afirka, yayin da nafiyar ta mallaki kashi 60 daga cikin 100 na arzikin lu'ulu'un duniya. baya ga jan karfe da uranium da coltan da dai sauran albarkatun karkashin kasa da Allah ya hore wa wannan nafiya. Abinda ke nufin idan shugabanni suka mayar da hankali, talauci zai kaura daga kasashen Afirka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sulaiman Mumuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Bashir na Iyagomaja. Gwanin yin pizza wato kwatankwacin abincin nan na Hausawa da ake cewa hoce. A shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Bashir ya yi mana bayanin cewa har a cikin gidansa yana wannan sana'a na pizza da sauran nau'in abinci da ake yi da fulawa. Yau akan wannan batu za mu dora. To Malam Bashir, idan mutum na son shiga wannan sana'ar irin taka, me da me yake buƙatar ya tanada?
To gaskiya da farko mutum da shi ya san yadda ake abin. Abin ba wani kasan ba kamar Najeriya wannan ba wani shi a can, inda kada ka ci kai da ake buƙata ba ka yi zuwa ka je ka bude ka fara harkarka ne kawai. Amma dole sai mutum ya san ciki da waje ne yadda ake yi, ne yadda ake yi din, da kuma yadda ake yin kasuwancinsa, da ma kuma inda ya kamata ya bude din, dan ba kowane za ka je ka bude ba.
To amma yadda Bashir ya jima nan kuma ya san daɗin wannan sana'a, anya Bashir ya je gida har ya bude irin wannan kamar yadda ya ce yana son ya yi?
Wallahi ni dai burina kenan gaskiya. Na dade anan amma kuma da hankali na yana gida, saboda ka san mutane a Najeriya ana fama da yunwa ba abinci da sauransu, da kuma muna da kayan abincin, amma babban matsalar yadda za a sarrafa ne yake da matsala. Yanzu kamar misali duk abin da lokacin sa yazo, kamar misali a ce karas ko dankalin Hausa ko irin su rogo ko wani abu da haka, ko dankalin Turawa haka, abin da ake kawai su da gafa ko a soya ba za a iya sarrafa su ta hanyar daban inda zai kara bunƙasa shi ba haka. So duk wani abubuwan yana da niyyar na jaji zan dinga wannan harkokin don mutane, don saboda amfanin gonar mu a kara faɗi da inda ake sarrafa shi.
To amma Mam Bashir, kai la'akari da tattalin arziki kuma ya sha bamban, saboda kila in gida ne in ka ce ka ƙara sarrafa shi ka inganta shi za ka ɗan ƙara mai kuɗi fiye da wanda zai so shi kasuwa ya zo kawai ya ɗan fere ne ya sa bisa tukunya ya zuba ruwa, bukata ne ya ce ji ciki ya cika.
Gaskiya da wannan ka gani ya daga cikin matsalar da fuskanta kenan. Lokacin da naje na kai kiɗan Yahuza suka ce gaskiya su mutane ba za su iya siyan shi akan haka ba, sun ce dan Allah to ku ajiye mu kasuwa ta mun alƙalanci, in dai mutane ba za su iya siya ba to na sun zai jibga don karɓa bina ne. Amma wallahi mutane ku tabbata ba su ji wani tsada shi a hakan ba, a inda ake ayin gaskiya su ne shi din ba. So saboda in dai abu dai mutane suna jin daɗin sa, kuma ba abu ne za ka sa dogon buri a kai ba, so kai ne zan so ka taimaka wa mutane.
Amma me ya burge kai duk ga abubuwa daban-daban, sana'o'i daban-daban, amma kai ka gummace ma irin wannan sana'a wanda yake da nasaba da mata girki, wanda a gida mata aka fi sani da wannan? Me ya baka sha'awa?
Kwarai kuwa, nika na sha'awa, amma da kike yan wani sun fahimci na kan haka gaskiya ba wani ban san wata matsala wajen a ce wai sana'a mata ba ce ba ko wani abu nan. Kawai ne saboda ni ina ganin yanzu misali a gashin kaza wani ko so kaza a ce ayin wannan kamar abu ne na mata haka, amma misali kaga irin su Yahuza su ya irin su Al-Amir duk da abincin wani sun shahara sun yi suna, amma kuma wannan ban da ke musu kallon a ce musu harka ce ta mata ko wani abu na ta shi kafa bakery din. Amma kuma za a ga cewa mutane kuma kowa ni da ban yi wani tunanin cewa za a abin da mutane za su dinga duba da cewa ko abu ne na mata ba ko wani abu, so na san cewa duk wani zai faɗi wannan kawai shi ya zama a waje ɗaya bai san abin da duniya take ciki bane ba, domin yadda ake faɗa ma cewa a duniya ma maza ma su fi mata ma iya girki.
To yanzu da yake nan kake wannan kasuwancin, baka fuskantar ko bambanci haka waɗannan su ce kai a wannan shagon na baƙin mutum ne, maimako bari mu sai wurin waɗancan wanda suke kalan fatan mu jikinmu guda, ba kan fuskanci wannan matsala?
Gaskiya mu dai a nan Baltimore dai ba mu da wannan matsalar gaskiya, ban san da wasu yaran ba, amma dai a nan gaskiya a babu, ban taɓa ji ba kuma.
To To na san cewa a shagon da kuke yanzu nan ba wanda kake gida ba wanda kuke a shago ba kai kadai bane dole akwai mutane daban-daban watakila farare ma ya dangantaka take tsakanin ku da su da kuke aiki wuri guda
gaskiya da farkon zuwa na dai na samu matsala musamman kasan irin kasan wani kai wani matsala mu bakake a wajen anan gaskiya irin mutanen Asia ne na irin su Pakistan da India gaskiya sun kunu da bambanci kai da kowanne dan musali Larabawa ma sai suka zama kamar abokanmu ma haka maimakon su da kasashen su ma ka fasani su da nuna bambanci amma anan gaskiya ba haka bane ba irin ya Pakistan nan sun fi nuna mana bambanci haka to da farko na fuskanci wannan matsalolin amma da ke na zama kamar oga dole kasance dole shi da mijin iya baba to haka dole suka san laba
to su masu masaukin bakin kuma su ya dangantaka take da su
gaskiya ba mu na abu babu wani abu wallahi ni gaskiya suna birge saboda su Abbas mu dai ba anan dai ban san su yaran ba gaskiya babu wannan kabilancin kwata-kwata
to
dan wani lokacin ma sai gwamnati ma gwamnati makarakawa da firima da karaka da biki dan wanka wani lokacin
to gaba ɗaya ya kaga zama Amurka musamman nan Baltimore inda kake idan ka kwatanta shi da rayuwa gida
ito
gaskiya mu duba daga batun samun aiki da kuma yin aiki ko kasuwanci
gaskiya mu da nan Baltimore ba mu da wata matsala yanzu ito gaskiya mu da nan ba mu da wata matsala su nan kawai inda ka cika kaida ka zo da abin da ke bukata shikenan kawai kuma kai aikin ka ka tsaya ka gyara aikin ka tsabtace shi shikenan kawai za ka samu kasuwa
to yau ma kamar kullum lokaci mun halin nasa ma saware a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin karshen wannan shirin da wannan bako namu yanzu a madin bakon namu Bashir na iya Gwamaja da ma Julie Gresham wata da ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
sakon na farko da cewa assalamu alaikum VOA Hausa da Allah ku mika min sakon ta'aziyya ta zuwa ga ƴan uwan waɗanda harin sojin Najeriya ya kashe bisa kuskure da fatan Allah ya ji kansu amin kuma ya kamata sojojin mu su lura sosai wajen kai hare-hare irin wannan wasikar Aliyus Haruna Kiramisau karaman hukumar Kirka Samma jihar Jigawan Najeriya fatan alkhairi VOA Hausa muna Allah wadai da kalaban da shugaban Boko Haram shi kauyeyi na cewa shine silar kai hari a masallacin Maiduguri da fatan Allah ya bamu zaman lafiya amin daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi sako na gaba ya fito ne daga mutawakkil Gambo Doko dalibi a kwalejin Gumal yace shugaba Yaya Jame na Gambia ya kamata ka duba girman koma bayan tattalin arzikin kasar da ma asarar rayuka da zaka gadarwa al'ummarka idan ka ci gaba da kangarewa daga kiraye-kiraye da kasashen duniya da ma daidaikun mutane suke maka naka sauka daga mukaminka a gobe Alhamis sako na karshe na cewa da Allah murya Amurka ku bani dama a yau domin in kira ga ECOWAS da su dubi hanyoyin diplomasiya na warware rikicin kasar Gambia domin mata kin soji abu ne da kan shafi duk wata kasar Afirka mai bada goyon baya da ba jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin yanayi daga Usman Manika mai ruwa road funtuwa
madalla a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
to a takaice mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi kasashen Turai yau Laraba da su kula kar kasar Russia ta yi musu katsalandan a harkokin zaben su Wani harin da jirgin saman yakin Najeriya ya kai ya halaka mutane fiye da 50 jiya talata. Sannan wani mai magana da yawun fajar White House ya ce ya rige ga gwamnatin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da ta zabi amincewa da bangaren leken asirin tsaron kasa ta Amurka ko kuma kasar Russia. Shugaban China Xi Jinping ya yi kashedi ga gwamnatoci game da illar jayayya a fannin cinikayya. A yayin da yake jawabi a wani taro kan tattalin arzikin duniya a Davos na kasar Switzerland jiya talata.
Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan harin bom ɗin nan na kuskure da aka yi wanda ya faɗa a kan fararen hula a jihar Borno. Shin wani matakai kuke gani ya kamata a ɗauka domin kiyaye rayukan mutane? A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da Fasil da shi ma ya dafa wajen haɗa shirin da injiniya mu Mr. Vasco. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.